من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم تلاتة ومشى تكوس قوات رمضان جرى منزون الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دا لليهو دو دا تلاتين دا تكوس. إن شاء الله تعالى ذا متقبى دا كراتو كما ريد دا كسابة أتكين وانا وطامي البركة منا كراتو وانا مسلاتي أتكين لتافين الله القرآن ميجرما كما منا كراتوني أتكين سورة التوبة من سيا آية تلاتين دا أكو أكراتون دا قباتا لهم تاشي آية تلاتين دا هدو إن شاء الله تعالى كافن أتكى بدا كراتو أنتو لو تنبيوي كمرحكا ونبايني أي سلم آيتي tambayar sai ita ce, mutum ne aka bashi kudi naira 10,000 da yadin shadda yadi 10 da shinkafa kwano 5. To dama babansu ya ce baya nan ya tafi karatu wata ƙasa. To shi ɗansa ne aka bashi waɗannan abubuwa. Mutumin ya ce masa yadin nan a ɗinka wa yara, kudin kuma ya ba wa babansu shinkafa. Shinkafa kuma sai ya yi shiru bai ce komai ba. To malam matan babansu inji shi ya ce guda uku ne, yadi an ɗinkawa wanda ya ce a ɗinkawa, kudi kuma an ba wa wanda ya ce a ba wa. To sai shinkafa kuma ba a yi komai a kai ba, ba a yi komai a kanta ba. To tana ajiye a ɗakinmu. To sai mamansa ta shigo sai ta gani, sai ta ce wai mu riƙe ta kawai. Wato su su riƙe shinkafar kawai iya ɗakinsu, ma'ana ba duka gidan ba. To mara idan ya bata ya ce suka riƙe iya ɗakinsu ba da sauran 'yan gidan ba, suna da laifi. Sannan mara ya ce mamasa tana da son zuciya da ayyukan da basu dace ba. Yana roƙon malam da sauran 'yan uwa su saka ta addu'a, Allah subhanahu wataala ya yi mata amin. In kun riƙe kun yi laifi, don haka wajibi ne kowa ya samu a cikin gidan gaba ɗaya. Wannan ba ɗabi'a ce da ta dace ba, kuma ka faɗi ƙarin bayani. Wannan kuma muna fatan Allah ya yi. Wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce Allah ya ƙara ma da lafiya, bayan haka tambayarsa ita ce, ya ce mahaifiyarsa ce ta rasu kimanin shekara 20, kuma shi kaɗai ne ya rage a yaran da ta haifa. ‘Yan uwansa sun rasu kuma ba a raba gado ba. An ce za a ba shi gadon abin da ta bari, shi kuma sai ya ce zai yafewa kakarsa ta riƙe gadon. In an yi haka akwai laifi? To ai akwai 'yan uwanka. Duk 'yan uwan inda sun rasu bayan mahaifiyarku ne, to su suna da gado mahaifiya din, daga in sun bar yaya za ba yayan su gado, in kuma ba su bar abuna yaya ba sai a duba aga ko matan su ko wani abu su ne za su ci gadon su. Iya naka ne kawai, in kaga dama zaka iya barwa kakar ku wannan ya halatta babu laifi, amma sai an cire na yan uwa wanda suka rasu bayan mahaifiyar ku. Wallahu alam. Wannan kuma bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce sau wato saurayinta da suke tare a yanzu dan sarki ne, amma an haife shi lokacin da mahaifiyar shi kuyanga ce a wajen sarki, sai bayan ta haife shi sai ya aure ta. To shin mallam ya halarta ya aure ni, ni da nake yar halar? A wannan za ki samu malamai ne a angonku wanda suka san ki suka san shi, da wanda suke waliye ku a aure, ko kuma malamai din malami wanda ya san ki ya san shi. Kin gani wannan bayani ne kawai kika yi, saboda haka ban san hakikanin abin da kika faɗa ba, ba mamaki yanda kike faɗan daban da yadda tsarin abun yake, amma malaman anguwanku wanda suka san ki suka san shi, insha Allah su ne za su yi bayani yadda ya dace, sai a faɗi abin da ya kamata a yi. Wallahu alam. Wannan ku bayan yayi sallama yace ba tambayarsa ita ce shin akwai wanda ya san ilimin gaibu kuma bayan Allah, a kuma bayan Allah idan akwai yana so ya san ko wane ne wannan, ba inda wani ya taba magana in dai mutumin kirki ne daga kan annabawa wanda ya taba ikirarin cewa ya san gaibu ko kuma wani ya san gaibu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, inji Allah subhanahu wataala. Kace ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu wani wanda ya san gaibu daga cikin wanda suke sama ko ƙasa, babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wataala. Don haka ba wanda ya san gaibu sai Allah. Wanda yace wani ya san gaibu to yayi ƙarya, in ya jajirce akan haka yana kai shi ga kafirta. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, don Allah subhanahu wataala yace ya faɗa. Allah subhanahu wataala ya tabbatar, kul abuna قل إني لا أملك لنفسي شيئا قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت أعلم الغيب دا أتينا سنغيبي ما أنا بي سنغيبي با. والله أعلم. دا حتى أن بابا وان دي سنغيبي سي أبون دا الله يسند سونا أبون دا سوكا ليسوكا سني واني بي سني با. Wallahu alam. Wannan kuma bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce mallan idan mace tana jinin al'ada, idan mace kenan, idan mace tana jinin al'ada ya fara mata bayan ta gama jinin biki, wato jinin haihuwa, sai bayan ta yi al'ada na wata uku sai ya dauke mata gaba daya, shin yaya za ta yi? Wannan tambayar ba mu gane abun da yake tambaya sosai ba, ko mu gane inda alƙiblan tambayar yake ba gaskiya. Wannan wa'alam. Wannan ko bayan yayi sallama da addu'an alkhairi yace tambayar sa ita ce mutun ne waswasi yayi masa yawa a cikin sallah da alwala da wanka janaba, har ya kai ga baya sallah kullum har tsawon shekaru uku, shin mallan ya zai yi, ya za a yi a gyara sallar tare da tuba? A wannan rashin yin sallah wannan ganganci ne, wasu wasi baya hana yin sallah, baka rashin yin sallah sabon Allah ne subhanahu wataala. Me wasu wasi duk abin da wasu wasi ya bijiro masa da shi sai ya zauna akan yaƙininsa kawai, in wasuwasin mutum ya yi yawa kullum ba zai koma zuwa ga wasuwasinsa ba, zai zauna akan yaƙini. Ya yi alwala, in wasuwasi ya zo ya ce baka da alwala sai ya ce a, sai ya ƙaryata wasuwasin sai ya zauna. akan ya kini kullun haka zai abuna in yayi sallah yayi raka'a biyu sai wasu wasu ya ce masa raka'a ɗaya kai sai ya karya tashi inda ya zama mai ciwon wasu wasu ya kuma yawaita istighfari da yawanta zama da alwala insha Allah sai Allah ya saukaka da ikon Allah wannan bayan yayi sallama ya ce tambayar sa anan ita ce shi student ne kamar yadda ya rubuta wai a biology to sai malamar su ta shigo masu part na reproduction system wato bangaren reproduction system wai a muna topic din da suke karantawa a course insu na biology kenan yake nufi wato reproduction system of mammals to tana explanation yace yana kallon yadda take har sha'awansa ya motsa har ya abunan har ya ji wani ruwa ya abunan ya fito masa wato a gabansa to kuma da azumi a bakinsa to malam me yayi hukuncin azuminsa malam kuma idan ana maganar kuma idan ana maganar banza a gabansa sau da dama hakan yakan faru da shi sannan malam ko da mace ce ya tsaya suna zance to hakan yana faruwa da shi ko da azumi ne kuma da azumi a bakinsa don haka yace menene hukuncin wannan azumin sannan yana neman taimako da a taya shi da addu'a jarabar sawai ta yi yawa kamar yadda ya rubuta to wannan gariza ne bani adam Allah subhanahu wataala ya halicci mutane daban-daban kowa da irin karfin garizan da yake da shi amma dai mutum duk lokacin da ya shiga aji ya sani cewa malamansa maza iyayensa ne ubanninsa ne malamansa mata iyayensa ne wato mahaifiyarsa ce bai kamata ya ringa kallon mahaifiyarsa da kallo na wasu abubuwa da yake sawarawa a zuciyarsa ba su kuma malamai duk lokacin da za su shiga koyarwa su dauka iyayensu za su gani bai kamata su ringa wata fita wadda bata kamata ba ko mace in tana koyarwa ta ringa wasu motsi-motsi ko wasu maganganu ko wasu abubuwa wanda a gabanta yan jami'a ne manyan mutane abuna da makamantansu bai dace wa mace mai koyarwa ta yi haka shi kuma ɗalibi ya san cewa uwarsa ce fa a gabansa ya sa wannan a ransa ya sa ga ta na mahaifiyarsa ce a gabansa don malamin mutum babansa ne to wannan shine zai bashi daman insha Allah ya ringa kauda irin waɗannan abubuwa su kuma iyaye malamai wato iyaye mata malamai su rinka jin cewa su iyaye din ne kar su rinka yin wani abu da zai ja hankalin mutum zuwa ga wani abu daban haka wannan shi garizan sa yanda ya bayyana bayan da za a yi watakila haka ne can sa yake muna fatan Allah subhanahu wataala ya sare sai kokari yayi aure sai kai kokari kai aure mai wannan tambaya yawa da sauri insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya sa a dace bayan wannan kuma yayi sallama yace tambayar sa ita ce idan mutum yana kula da shagon babansa komai yana hannunsa kamar kudi a taɗaice dai an danka masa shagon a hannunsa to amma idan ya nemi babansa ya bashi kudin wani abu sai baban nasa ya ce ka ɗauka a kudin shagon sau da yawa hakan yana faruwa to malam ya halasta mutum ya daina tambayansa kudin kawai sai ya dinga ɗaukan kudin kamar yadda yake bashi izini kenan bai halatta ba kullun sai ka tambaye shi sai dai in zaka iya masa tambaya cewa kai tsaye duk lokacin da bukata ta taso kawai ya halatta gare ni ka bani dama na rinka ɗauka na yi in yace ya baka dama to in ya ba sharuɗa kuma ciki yace banda kaza to dole ka bi umarninsa amma ba dama ka ɗauka haka kawai a karan kanka sai ka tambaye shi wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace tambayarsa ita ce ya jero tambayoyi ne yace menene hukuncin yin sallar nafila ranar juma'a a lokacin da liman yake fassara huduba ko lokacin da yake yin hudubar wannan in mutun yazo masallaci ana huduba in ya shiga cikin masallaci ƙwariyan ginin masallaci ya halatta gare shi zai iya yin nafila raka'a biyu a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata gare shi haka yace in ɗayan ku ya shigo masallaci ma'anan hadisin kenan idza dakala ahadukumul masjida wal imamu yakhthub falyarka'a raka'ataini wal yatajawwaz wato ya raka'a biyu amma ya takaita su amma haraba wajen masallaci baya daga cikin hukuncin cikin ƙwariyan masallaci in dai ana huduba mutun yazo a haraba yake wajen ginin masallaci to nan zama kawai zai ba sai yayi nafila ba in dai riga an fara huduba illiman yaho sai na gaba yace yana neman ƙarin bayani akan sallan gawa musamman idan ya rasa wasu kabbarori kuma da akwai wasu ayoyin alqur'ani ne da ya dace a karanta tsakanin kabbarorin da ko addu'a ne mutun zai yi a gaba daya in an zo sallan gawa kabbaran farko da take gauraye da niyya da an yi ta shikenan sai a karanta fatiha in an karanta fatiha in an yi kabbara ta biyu sai a yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibrahimiya in an yi kabbara ta uku sai a yi addu'a wa mamaci akwai nasosi riwayoyi daban-daban na lafuza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani na addu'an da za a yi nema masa gafara da rahama in an yi kabbara ta hudu shikenan sai a yi sallama ko kuma sai a cike da addu'a cewa Allahumma la tufina ba'dahu wa la tuharrimna ajrahu sannan sai a yi sallama haka ake yin sallan janaza to in mutum wasu kabbarori sun wuce shi kamar misali an yi kabbara uku sai ya zo sai ya kabbara to kafin a dage gawan in har ba za a dage gawan da wuri ba har zai iya yin wa'incan addu'o'in da ake da karatun da ake yi din to sai ya yi wannan kabbaran sai ya sake Allahu akbar sai ya yi abin da ya kubuce masa ya sake Allahu akbar sai ya yi in kuma za a dage gawan kawai sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in uku ne suka wuce shi ma'ana in liman ya yi sallama bai samu kabbara uku ba take kawai sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya yi wa'innan uku sannan kawai sai ya yi sallama kafin a dage gawan kenan wallahu ta'ala a'lam saboda haka lokaci ya cika insha Allah ta'ala muna rayu zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace zamu ci gaba da karatu cikin suratul tauba aya ta 34 muna fatan Allah ya ba mu sa'a
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya
Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya kodanda suka yi imani inna kathiran minal ahbari lalle da yawa daga cikin malaman ahlul kitab war ruhbani da masu yawan ibada a cikin su da yawa daga cikin su la yaquluna amwalan nasi bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya waya sudduna an sabilillah suna kuma tare mutane daga bin tafarkin Allah wannan malamai al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace wannan ya hada da Allah yana magana ne akan masu amfani masu ilimi amma kuma ba sa bin Allah yadda ya kamata ba sa aiki da ilimin su bar suna jan mutane ta hanyar gauraya ƙarya da gaskiya sannan suna nuna wa mutane waɗanda suke sauraron su cewa su ne akan gaskiya abinda suke faɗa musu gaskiya ne yace su kuma saurare kasancewarsu wato jahala wato jahilci basu san asalin menene ilimi ba to duk abin da malami ya fada shikenan sun amince to waɗannan in malami ya fadi abu ya gaure ƙarya da gaskiya ko kuma ya bi son zuciyarsa don kawai biyan buƙatar duniya ya hana mutane bin tafarkin Allah hanyar gaskiya tsantsa sai ya dora su akan hanyar da ƙarya da gaskiya ne ko kuma a son rai ne zalla to wannan ya shiga ƙarƙashin wannan Al-Hafiz Ibn Kathir yace ranar tashin alkiyama suna daga cikin wanda za su dandani azaba mai rarri Allah kiyaye yace yana daga cikin abunda Allah subhanahu wataala yake magana anan misali mutun ya zamanto ya gaure ya ƙarya da gaskiya yace domin mutane suna zama alatu wato nauyi alal ulama wal ubbad wa arbabul amwal wato alal ulama wal ubbad wa arbabil ulam abuna amwal wato mutane sukan zama nauyi ne akan malamai idan abu ya rikice malamai ne za su iya dora mutane kawai akan abun da zai zama maslaha gare su sune kuma za su iya gaya wa mutane abun da za su bi su samu ni tsira a duniya da lahira malamai ne kawai za su iya gaya wa mutane abu na gaskiya don a bi shi kuma a jajirce to sannan in abu ya cude wa mutane to sukan zama kaya akan malamai ko kaya akan masu yawan ibada wanda ake ganin yawan ibadan su sun zama jagorori cikin jama'a da kuma masu dukiya da fada'aji to waɗannan in suka baci ko suka dora mutane akan ƙarya to rayuwa ta baci amma waɗannan in suka daidaita suka zama suna kan gaskiya suna kuma faɗan gaskiya da aiki da ita suka dora mutane akan gaskiya to yace shikenan sai rayuwa ta yi kyau don haka nauyin shiryuwan mutane ko lalacewansu ko kaucewansu daga gaskiya zuwa ga abin da ba gaskiya ba to yakan jingina yakan race a hannun waɗannan mutane don haka Allah subhanahu wataala ya hana mutane in sun yi sani su zamanto sun ginu akan wani abu na ƙarya ko son zuciya ko kuma dora mutane akan abin da ba gaskiya ba dole kawai a tsaya akan gaskiya domin in Allah subhanahu wataala ya ba mutum ilimi to fa Allah ya bashi wani nauyi da kuma wani fifiko akan jama'a abinda kowa Allah ya bashi rabo ne nasa ba a bukatun mai ilimi shine wanda ya gaji annabawa shi kuma gadon annabawa ba dukiya bane ilimi ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana al ulama warasatul anbiya malamai sune magada annabawa wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman annabawa ko basu bar gadon dinari ko dirhami ba bal wa innama warasul ilm sun gadar da ilimi ne abinda suka bari a bashi ne ilimi wanda Allah ya bashi ilimi to an bashi falala mai girma domin shi magajin annabawa ne to magajin annabawa kuma tuntuni Allah ya riga ya bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa annabawa basu bar dukiya ba basu bar dinari ko dirhami ba abinda suka bari shine ilimi yace faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafi wanda ya riko da ilimi to ya riki rabo mai girma mai yawa to abun da ya rage mutun ya tuna shine tunda dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace basu bar dukiya ba to kar mutun ya samu ilimi kuma ya rinka tsammanin cewa sai ya samu dukiya dole in Allah ya kaddara ya samu ilimi ya samu dukiya fa lillahi alhamdu wal minna in ya samu ilimi bai samu dukiya ba to ya samu abun da yafi dukiya saboda ilimi yafi domin gadon annabawa ne wanda ya gaji annabin Allah to ya fi kowa daraja a cikin jama'a abin da ya saura kawai shine aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya bashi don haka ba a neman abun duniya ko kuɗi ta hanyar amfani da ilimi kuɗi kawai za a neme shi ne a matsayinsa in mutum ya ce bari ya yi sana'a kaza nan kuma yana neman ilimi don gadon annabawa nan kuma sana'a don neman kuɗi wannan ya halatta matukar sana'arsa ba ta saba da tsarin Allah ba ko kuma wani aiki ko kuma wani kasuwanci duk wanda za a iya yin su don neman kuɗi amma ilimi na musamman ilimi na addini da fahimtar addini shi wannan kawai akan rike shi ne a matsayin gadon annabawa su kuma annabawa ko kalma ɗaya ba su taɓa yi ta ƙarya ba ba su taɓa kuma ɗora mutane akan abin da yake saɓanin abin da Allah yake so ba kullum annaba suna dora mutane ne zuwa ga abin da Allah yake so zuwa ga shari'a to in Allah ya baka ilimi a addini to sai ka rike shi a matsayin don shari'ar da kanka wato don ci tsayawa akan shari'a da samun neman taimakon Allah wajen shari'a din sannan da gaya wa mutane da dora su akan shari'a da dora su akan gaskiya da taimakon Allah amma kar ka dauka cewa wannan ilimi bari kai amfani da shi don samun wani abu a duniya ko samun wani abu na kudi ko samun wani abu na matsayi a ilimin addinin musulunci musamman alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya ba mutum to shikenan ya samu gado wanda ya gaji annabawa komai zai fada akan wannan bangare sai zama don abunan ya fadi gaskiya ya fada domin Allah baya bukatan wani abu da za a bashi don wannan yana bukatan in wani abu yake nema a duniya yana da hanyar neman sa daban a sana'a yake yi kasuwanci yake menene yake yi amma ya zama ya dora mutane ko ya gaure ƙarya da gaskiya don a samu biyan bukatar duniya to wannan ya zama hatsari shi yasa malamai suke cewa har a bangaren fatawa da mutane za su tambaye ka a matsayin kana malami a turo maka tambaya a ce menene hukuncin kaza ko kuma kawai mutane suna sauraron kai suke jira ka faɗa musu in ka faɗa sun amince da kai za su yi aiki da shi don suna neman kusatuwa ga Allah don sun ji cewa malam wane ya gaya musu to in aka ce menene hukuncin kaza ko aka ce gaya mana kaza akan kaza ko akan matsala kaza suka ce da an bijiro ma da wannan to sauta da aljanna a gabanka ga wuta ga aljanna amma sai ka tsallake wutan zaka je aljanna sannan ka sa girman Allah a gabanka lokacin da zaka yi magana shi yasa in zaka yi magana dole ya zamanto abinda ka sani ne in kuma kai kuskure bisa abinda ka sani to da zaran an yi gyara wajibi ne ka koma ga gyaran in kuma baka sani ba to wajibi ne kawai ka tsaya baka sani ba domin lokacin da Allah ya sanya zukatan mutane suka yadda cewa kai zaka gaya musu akan abun a wato addini su amince su aikata to sun zama ala a kanka kana wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kana daukan gado na annabawa to abun da ka gada na annabawan nan in kai wasa da shi don wani abu da kake tunani ko a duniya ko shuhura ko daukaka ko kuma samun wani abu ko samun wani matsayi ko samun wani kudi ko samun ayi da kai ko a shawari da duka wannan mutum ya fada cikin bata da halaka to shi yasa abunan malamai yahudu da nasara sun yi irin wannan Al-Hafiz Ibn Kathir yace kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana la tattabi'un sanana man kana qablakum hadwal quzzati bil quzza za ku yi tabin bi abin da suka yi za ku yi tabiyan su kuna koyi da su to duk abin da za a yi kar mutum ya sake gaskiya a lokacin da Allah ya sanar da shi ya tsaya akan gaskiya koda kuwa menene zai faru cikin usulubi mai kyau da kuma hikima ud'u ila sabili bil rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana don ka ba a son a san ilimi na addini ko a san gaskiya sana a boye gaskiya din ko a gaure gaskiyar da ƙarya don kawai wani abu na tunanin duniya a nemi abin da yake gurin Allah kai tsaye to shine Allah yake tsawatarwa inna kaseeran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil suna cin dukiyar mutane bil batil da ƙarya don kawai a samu dan wani dukiya ko a dan samu dan wani abu a duk lokacin da Allah ya sanar da kai ilimin addini kar ka dauke shi cewa ya zama sana'a a ka dauke shi cewa wannan wani aiki ne da zaka yi domin neman lada a gurin Allah shi yasa malamai da yawa suke kin duk wani abun da za a iya basu koda ya zama halal in don an basu ne ta hanyar wato wani abu da ake so su yi a hanyar karantarwa da suke sai dai wanda duk ya baka abu a matsayin yana kyautata zato gare ka mana ko kuma a yana ganin cewa ai ya tuntunta ya baka wani abu wannan ba laifi bane don ka karba a an ba wa malami kyautan wani abu ko kuma an kai wa malami wani abu a babin girmamawa ba a babin cin hanci don ya faɗi wani abu na biyan buƙatar wani ba a babin girmamawa wani ma ba a ma san shi ba amma sai ya ɗau wani abu ya ba wa malami ko ya wani abu wannan ya yi daidai kuma sannan yana da lada mai yawa a gurin Allah don ya girmama wato magada annabawa domin har Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sukan kai masa kyauta kuma yana karba don haka wannan ya halatta a babin yinsa a bangaren girmamawa da kuma girmama abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa malami da yake da shi amma a yi shi a babin cin hanci ko kuma don manufar malamin ya juye daga wani abu da ake so ko kuma ya bada kariya ga wata barna da ake yi ya fada a taron jama'a cewa wannan barnan a mata gyara ko a mata fenti ta zama ba barna ba, wani ya zama cin hanci da rashawa, wani ya zama al-aklu bil batil, ya zama ci da barna. Masu barna su yi barna su ba wa mutum wani abu don ya zagaya ya gyara abin da suka yi, wannan ba daidai bane. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, tabbas suna cin dukiyar mutane bil batili da ƙarya. Wa sudduna an sabilillahi, ko suna tsare mutane daga tafarkin Allah. Domin duk wanda ya amince yake ganin cewa wannan masanin addini ne, sannan shi ma gashi nan kuma ga abin da yake yi ta hanyar wawan duniya da neman duniya da rigima da kifuwa akan rige-rige wajen tara duniya ta kawo hanyar da bai dace ba, to wannan ya tare mutane daga fahimtar addinin Allah. Zai tare mutane daga tafarkin addinin Allah, daga fahimtar addinin Allah. To sai ya hana su sakewa su yi addini, sai zamanto suna cewa a to ba ga kaza ba ma, inda abu kaza ba kyau, inda dukiya kaza haram ne, ai da suwa ne ba za su dauka ba. To amma tunda sun dauka, mu ma sai mu dauka, kaga an hana mutane daga bin tafarkin Allah. Sannan ko kuma sai a wayi gari mutane su rasa samun nitsuwa daga abun da malamai suke fada, in har malamai ba su zamanto suna bin tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma kiran mutane zuwa ga gaskiya zalla ba. In aka yi rashin sa'a, mutum Allah ya bashi ilimi, sai gabatar da sha'awan duniya ko kwadayin duniya akan abun da Allah ya bashi, to sai ya hana sauran mutane awam, wato gama garin jama'a, sai ya hana su fahimtar gaskiya. Ba wai zai hana su fahimtar gaskiya ta hanyar in sun zo za su fahimci gaskiya ya kore su bane, a'a, ta hanyar aikinsa ne. In sai su kasa gane, a to tunda ma kaza ne, ai kaza ne. To saboda haka wajibi ne wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi, a musamman ya san addinin Allah, to wajibi ne ya taka tsantsan. Allah ya riga ya bashi duk abin da ya dace, kuma Allah ya fifita shi akan jama'a, akan bayinsa. Abin da ya saura kawai ya ƙara tabbatar wa mutane cewa lallai shi yafi kowa sanin cewa arziki na Allah ne, samu da rashi duka suna hannun Allah. In Allah ya nufe shi da abu zai samu, in Allah bai nufe shi ba babu abin da zai sa ya samu. Kuma sannan bai zubar da mutuncin addini akan wani abu wanda za a nema na duniya. Duk abin da zai zo na duniya Allah ya riga ya raba shi da kafansa, zai zo duk abin da kake gani na duniya din nan, lokacin da zaka same shi in yayi, to sai ya zo da kafansa ka same shi, ko kuma sai Allah ya dauke ka ya kai ka inda zaka je ka dauko shi. To haka abun yake. To wanda yayi ilimi ya san addini, to ya fi kowa sanin haka, to shi ya kamata ya hakura ya jajirce da duk abin da ya samu kansa, da kuma duk halin da ya samu kansa. Allah ya jarrabi mutum da rashin abubuwan hannu da yawa, sai godewa Allah akan haka. An yi wa annabawa, annabawa su ne fiyayyun halitta, da yawa sun wuce sun sha ini su kwana, basu ba basu sha ba. Annabawan Allah wanda su ne fiyayyun halitta, Allah ya yi musu haka ne don ya zama darasi ga na baya. Amma sun jajirce, sun hakura, sun wuce, babu abin da ya kau da su daga kan gaskiya, ko kuma suka koma suna faɗin ƙarya, ko suna gauraye ƙarya da gaskiya don wai su samu abin duniya. Annabawan Allah ba su yi haka ba. Manya-manyan malamai magabata ba su yi haka ba. In ka duba wayannan a'imma din, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, kowanne in ka ji tarihinsa za ka yi mamaki yadda suka yi taka tsantsan da duniya. Babu wanda duniya ba ta zo masa tana jan ciki tana neman ya karɓe ta, amma ya yi mata ba, ya juya baya ya ƙi kalle ta ba. Duka wayannan a'imma din, Imam Abu Hanifa in ka ji tarihinsa za ka razana akan taka tsantsan da duniya. Imam Malik in ka ji tarihinsa za ka razana akan taka tsantsan da duniya. Imam Shafi'i haka, Imam Ahmad ibn Hanbal haka, an sha kuɗi su shigo gidansu su fidda kuɗin. Saboda me? Saboda tsoron kar duniya ta shantakar da su, musamman in dai abu ba na halal bane. To shi yasa wajibi ne na baya, Imam Bukhari a immatul hadith, Imam Bukhari, Imam Muslim, wa inna a'imma din, Imam Abu Dawud, Imam Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, dukan su waɗannan malamai ne waɗanda suke dawawinul ilm, waɗanda suka rubuta ilimi suka bari har yanzu ba aiki a duniyar musulunci sai an yi amfani da bangaren ilimin su. Sai Imamu Ibn al-Mubarak, manya-manyan malaman hadisi, waɗannan malamai gaba ɗayan su sun yi taka tsantsan da duniya, kuma sun zaɓi lahira akan duniya, kuma suka zaɓi rashin ƙarya ko da kalma ɗaya ne cikin karantarwansu da maganganunsu. To wajibi ne mu ma ɗalibai a yanzu mu zamanto muna koyi da irin nasu, mu zamanto muna koyi da abin da suka yi, mu zamanto muna koyi da kamanta gaskiya, muna koyi da taka tsantsan da rashin yawan kwaɗayi akan abin duniya. Kullum in ka kame kanka ka dogara ga Allah, ka sani cewa arzikinka zai zo, ko kana kwance sai an zo an kwankwasa kofa an baka arzikinka, ko kuma sai ka tashi ka je inda arzikin yake kuma ka dauko shi cikin sauki. Don haka ku jira, amma kar mutum ya zama kuma shi ma zaune. Yawa Allah ya baka ilimi ko Allah ya baka dalibta kana neman ilimi, amma ka zama kuma kana tsaye akan neman wasu abubuwa ta hanyar halal wanda zaka samu. Amma kar mutum ya razana yaji cewa a ya karya sai yayi da barbaru, a sai ya gauraya karya da gaskiya. A a rike amana na ilimi in Allah ya ba mutum ilimi. Don haka wannan abu Allah yayi cirda aikin wanda Allah zai bashi ilimi, amma ya rinka gauraya karya da gaskiya wai don yana son a yi da shi ko don yana son ya samu. Duk abin da zaka samu a duniya ba shi kwanaki kadan, ko ya kare ko ka kare ka bashi, ko ya kare ko ka kare ka bashi, ɗayan biyu ne. Kuma ɗayan biyun nan ka saurari wato zuwa ka haɗu da Allah shine mafi girman al'amari. In ka samu abin duniya ta hanyar halal, falillahi alhamdu wal minna, kwanan nan ne zaka tafi ka haɗu da Allah. In kuma ma ka same shi ta hanyar haram ne kace zaka dukuba da haka, to haka ne abun yake. Don haka ayi hakuri a jajirce, duniya ba a koshi da ita, amma zaka samu wadatar zuci in ka dogara ga Allah. Don kar ayi musamman ɗaliban ilimi ƴan uwanmu masu karantarwa ko karatu ko ɗaukan karatu ko koyan karatu ko makamantan haka, ko wanda suke cikin jarrabawar gaya wa mutane wato karantar da mutane ko kuma zama su yi magana mutane suna saurare, to wajibi ne a lura da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke razanar da mutane akan aikin Yahudu da Nasara, waɗanda suka yi kwaɗayin duniya suka sake ilimi suka watsar da shi a bayan-bayansu don kawai sha'awan abin da za su samu na duniya. To mu da hankali kar mu yi haka, Allah kiyaye. Sai Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim. Wannan ko malamai suka ce Allah yana magana ne akan waɗanda suke tara dukiya su ibada zakka, su tara dukiya. Malamai suka ce menene alkanzu? Wato kanzu shine dumbin kuɗi da aka tara shi amma ba a fidda zakka. Domin malamai suka ce in dai mutum yana fidda zakka to komin yawan kuɗin bai zama kanzu ba, mana bai zama dukiyar da ake zarginta ba in dai mutum yana bada zakka. Don haka ana so mutum ya zama yana bada zakkar dukiyar da Allah ya bashi, domin duk tarin dukiyar da mutum ya tara in fa bai fidda zakka to yana tara wa kansa bala'i ne. Shine Allah yake magana anan, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, waɗanda suke tara zinari da azurfa, shine suke tara naira da dala da makamantansu. A yanzu za mu ce domin adh-dhahaba wal fidda yawanci an fi amfani da shi a wancan lokuta, a yanzu ana amfani da adh-dhahab, amma ko yanzu ana magana akan adh-dhahab an san cewa dukiya ce mai ƙarfin gaske. To waɗanda suke tara wannan wala yunfiqunaha fi sabilillah, amma ba sa cire haƙƙin Allah na zakka su ba wa talakawa waɗanda Allah ya lissafa ya ce a ba su zakka, ba sa ba da zakka ɗin, sai dai kawai tara dukiyan. Wani za ka samu in ya zo fidda zakka ba zai fidda ita yadda Allah ya ce a fitar ba, shi dai aikinsa kawai a tara dukiya. In zakka ta zo ya ɗabi wani abu kawai ya bayar wa talakawa abin da ya kamata kawai ya bayar a tunaninsa shikenan. Amma maganan zakka yaya take, kamar yadda yake lissafin naira da kobo wajen tara dukiyarsa, to haka ya zama wajibi ya lissafin zakka kuɗinsa yau sun zama kaza, da wanda ake juyawa, da wanda aka sayo kaya, da wanda ake kaza, da wanda aka sa a kasuwa ba a sayar ba, in an tara kuɗinsa nawa ne, to wannan kuɗin nawa ne haƙƙin Allah, zakka da Allah ya ce wajibi a fitar. sannan in an fitar waye da waye ya kamata a bawa ba kawai in an fitar da zakan a duba wayansu mutane a ce mu wayannan sun saba dama tun shekaru kaza su nake bawa zakka in sun canja daga halin da suke ciki da zuwa yanzu wajibi ne a canja zakka kuma zuwa ga wayanda suka cancanta zakka ko ba harka bace ta sanayya cewa na san wani ban san wani ba bazan bawa wani bazan bawa wani a wanda duk aka san ya cancanci yana cikin waɗanda Allah ya ce a basu zakka sune yake bawa zakka in mutun ya fidda zakka sai ya dauka ya bada ita ga gurin da Allah bai ce a bayar ba zakkan bata yi ba in dukan ta bayar ga wanda ba su cancanta ba zakkan sa bata yi ba in wani abu ya bayar da zai fidda zakkan naira miliyan 1 a cikin miliyan 1 nan duk sauran kudin ya bada su ga inda ya dace sai 100,000 a cikin miliyan 1 100,000 sai fidda shi ya bayar wani guri inda baya cikin wanda za a ba zakka to ana bin sa bashin 100,000 a zakka kuma ya saurari fishin Allah in bai fidda 100,000 akan lokaci ya bada ita ga wanda ya dace ba saboda haka shi yasa ko kai in ka san baka cikin mutane takwas ko jinsin abu mutun takwas da Allah ya ambata in mutum ya kawo ma kudi yace zakka ne kace masa a alhamdulillah bana cikin wanda za su karbi zakka amma in kyauta ne zan karba in kyauta ne zan karba amma in zakka ne ina ma nasiha cewa ka nemi wanda ya dace domin in ka karbi zakka baka cikin wanda suka cancanta su karbi zakka ka bude kanka kofar talauci karka ce a ni wannan kudin gaskiya yaushe za a mai da shi tunda dai shi ya kawo ai ba ni na je na karba ba in dai yace ma zakka ne kuma ka san baka cikin wannan ka ce a ni bana cikin wanda za su karbi zakka bana a je a samu wanda suka domin in ka karba in bai sani bane ya baka yana tsammanin cewa kana ciki to kai ka bude kanka kofar talauci shi kuma dama ba a ce ya bada zakka ba sai yayi bincike ya kamata a bincika a san su waye za a bawa sai ga an tsallake kudi ga talakawa nan mutum ga sunan a jikin makwabtansa wanda inda gidansa zai samu matsala su za su fara zuwa suna kawo ruwa don a kashe wuta in wuta ne Allah ya kiyaye in wani damuwa ne na rashin lafiya daga gidan su za su fara zuwa su zo su taimaka a dauko mutum in janaza za a yi su za su fara zuwa su yi sallah amma in an zo raba zakka sai kaga ana zagayawa ana dubo wasu mutane a can gefe sai mutum ya dau kudi ya tafi can nesa gurin wani mutum wanda yake ko sananne ko wani mashuhuri ko wani abu makamancin haka ya ce wa ya kai masa zakka wanda kuma wataƙila baya cikin wanda za a ba su zakka ya kamata a rinka ba da zakka wa waɗanda suka cancanta kusa da kai ga sunan talakawa sunanan dewa a kowace anguwa a fidda zakka a ba su su ne dace a ba wa zakka ko kuma mutum kawai sai ya yi wani abu kawai a cikin kudinsa sai kamanta cikin ya bayar matukar mutum ya rage naira 1,000 ko da ya fidda miliyan 100 zakka ya rage naira 1,000 bai lissafa har da 1,000 ya ciro a cikin dukiya ba har yanzu zakkansa ba ta fita ba ko miliyan 100 ya fitar 1,000 ba bisa kuskure ba bisa ganganci haka kawai bai yi lissafi ba 1,000 ya ragu a cikin kudin da za a fitar da zakka to akwai matsala a cikin zakkansa to wajibi ne mutum ya yi lissafi ya sani nawa zai fitar zakka ya fidda ita gaba daya tunda ya fitar kuma ina za a kai ya kai ta gurin da ya dace wannan shine zakka amma wanda suke tara dukiya ba sa fidda zakka Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wanda suke tara tarin dukiya wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita fi sabilillah malamai suka ce zakka Allah ya ce fabashirhum bi adabin alim imsu albishir da azaba mai rarri kamar yadda Allah ya ce wa wailul lil mushrikin sai ya ce allazina la yutuna zakata wa hum bil akhirati kafirun hum kafirun Allah ya ce bone kwarin azaba ya tabbata ga mushrikai ka duba fa musulmai ma masu yawa su musulmai ne in ba su fidda zakka ba Allah ya kira su mushrikai dan ce mushrikai wani yanzu ta kila ya dora kafa daya kan daya da aka ce wa wailul lil mushrikin ya ce oh mushrikai ba masu daura laya a'a ba iya su ba kawai Allah ce allazina la yu'tuna zakata wadanda ba sa ba da zakka kuma ma game da lahira su kafirai ne domin wanda baya fidda zakka Allah yana ganin rukuni ne zakka rukuni ne daga cikin rukunin musulunci wanda Allah ya rinka gwamata da sallah aqimus salata wa atuz zakata to sai gashi nan mutum da gangan baya fidda ita yadda ya kamata ko kuma baya fidda ita samsam ko baya bada ita yadda ya kamata ko kuma in ya fitar baya bada ita gurin da ya dace duka wannan hatsari ne a cikin fidda zakka don haka Allah subhanahu wataala yayi umarni a fidda zakka yadda ya dace a cikin dukiya kuma a bada ita gurin da ya dace waɗanda ba sa yin haka Allah ya ce fabashirhum bi'adabin alim kai musu albishir da azaba mai radadi allati yawma yuhma alaiha fi nari jahannama ranar da za a mai da kudin mutun da ya tara bai fidda zakatin nan ba malamai suka ce za a mai da su silalla kobo kobo dai su kobo kobo mana in aka bar su a takarda su ma konewa za su yi amma in aka bar su a karfen su karfe za a yi su sai a yi su kaman kobo kobo ko ccc ko sile irin da ake amfani da shi amma na karfe sannan yuhma alaiha fi nari jahannam za a duwa masu su dau zafi sai sun yi ja fi nari jahannam a cikin wutar jahannama Allah ta fatukwa biha sai a rinka manna su ana goga su fatukwa biha jibahuhum fiskokin mutane kan goshin su sai a rinka manna wannan karfe yayi jazir yawan silallansa wani zai ce a yashi jikinsa irin tsabar kudin da yake da shi to ta ina ma ko an mai da su in an mai da su silallah kamar shi kudinsa jikinsa ba zai dauka ba a buɗe jikin ake yi sai a buɗe jikin ana ƙara kawo silalla ana mannawa na ƙarfin wutar jahannama da suka yi ja ana mannawa ana ƙara jikinsa yana ƙara buɗuwa in jikin ya ga silallan ga sunan saura kadan sai jikin ya buɗu da kansa automatically yake buɗuwa automatically haka Allah subhanahu wa ta'ala zai ci sai rinka buɗuwa sai rinka mannawa ana mannawa malaiku su hutan ba ta kola su su aikinsu ne sai su rinka mannawa a jikin mutum fatukwa biha jibahum a rinka manna su ana gogawa shi yasa dutsen guga ake ce masa mikiwa daga wannan kai kawaitul malabis ko kuma yukayyi malabisahu wato mutum yana goge wato tufansa mikiwa shine abunan dutsen guga to idan mutum yazo wanda bai fidda zakka ba to za a taro wannan kudin sai a mai da su silalla na karfe an sa su a wutar jahannama sai sun yi ja sannan a rinka manna su a jikin fiskan mutum wajunubuhum sannan da gefen jikinsu wazuhuruhum da bayansu a rinka mannawa ana mannawa ana cewa haza ma kanastum li anfusikum wannan shine dukiyar da kuka tara kuka damfare ta li anfusikum ga kawunanku yau gashi nan ana manna muku ita domin me ba ku bawa talakawa haƙoƙinsu ba wani idan yazo bidda zakka sai ya kata-kata da dukiyar talakawa maimakon a ba su zakkar yadda ya kamata sai ai kata-kata da ita sai ringa ba da naira 500 biyar naira 1,100 ka san dai da naira 1,000 naira 500 ka ba wancan naira 500 wancan naira 1,000 wancan naira 500 kai ma da dukiyar ka haka aka yi da bata ta ruwa ai tara ta aka rinka yi 10,000 suka zo aka ajiye 20,000 ma suka zo aka ajiye 50,000 ta zo aka ajiye 100,000 ta zo aka ajiye miliyan 1 ta zo aka ajiye amma su talakawa sai rinka ba su 500 daga ba wani 500 can ranjuma ya zawo ce kai na baka kowa baya kai zo su yi layi su jeru suna ture ana ba su 500 1,100 saboda mai kasu amfani da dukiyar amma wannan 1,100 ya tafi a hanya tukunna in ya sayi lemo inda kana so ya sha siga a yau a matsayinsa na mai azumi a dan ci shinkafa a gidansa balle ya sayi dankali ko da doya zai samu na koyi kuwa ba zai yiwu ba kuma an ce ya zo zai karbi na koyi an ce koma baya na baka shike na abuna wai zakka ce fa ake raba ba wai sadaka ta tsantsa a kudinsa ba a zakka ce ko kuma mutum sai ya ɗebi zakka a cikin zakkansa miliyan 10 sai ya ɗebi miliyan 3 sai ya gina masallaci mai kyau wai ce ma talakawa masallaci suke so ga masallaci nan sai dau miliyan 3 ko miliyan 5 sai gina masallaci a cikin zakka ko kuma mutum wai ya dau a cikin zakka sai gina makaranta talakawa ba sa ba gindin mishiya ma ana karatu ba to waye yace kudin talakawa a gina makaranta da shi in makarantan gaske ne kudin ka zaka dauka tsantsa sai ka gina makaranta sai zo ayi karatu amma kudin zakka na talakawa ne ba na gina makaranta bane na talakawa ne saboda haka sai ka bawa talakawa in su ne suka ka bawa wani talaka miliyan 1 sai ce wai wannan miliyan 1 bari in gina makaranta 1,500 wannan ya rage nasa ka san haka ma zai ya faru to kai sai ka tara kudin talakawa wajen talakawa mutum 2,000 ka je ka gina makarantar miliyan 5 wai a kudin zakka waye ce ayi wannan waye ce ayi ka bawa talakawa kudinsu su je su gina abin da suke so in suna kwanciyar hankali suka shimfiɗa taburma a waje suka yi sallah sallan su ta yi ba sai ka gina musu masallaci da kudinsu ba in kuma kaga suna sallah a waje ana ruwa
kai kuma Allah ya hore ma kudi sai ka je ka gina musu masallaci da kudin ka ba kudin zakka ba sai zo su yi sallah a guri saboda haka wannan shine amma mutane ana wasa da zakka sau da yawa ana wasa da zakka ko kuma wani abokinka yana da shago yana da komai yana da abubuwa shi ma ya kai fidda zakka cikin nan ce tun kuna da can shekaru 20 shi ka saba bawa zakka don haka yanzu ma kai a bashi zakka wannan wasa ne da dukiya ko mutum ya raba wa ƴaƴansa zakka duka wannan bai yi ba don haka mutane wajibi ne a sani in mutum zai gina makaranta ya gina da kudin sa tsantsafi sabilillah domin gina makaranta ba wajibi bane sai wanda Allah ya horewa yake da dama sai zo gina makaranta shikin ya san falala in ka gina masallaci Allah ya gina maka gida a aljanna ka gina da kudin ka ba da kudin talakawa ba kana zo ana zagin wayansu a ce sun ɗebo kudin gwamnati a baitul mali sun yi handama a dukiyar talakawa sun zo sun gina masallaci ba za mu yi sallah a masallacin ba ai kai kuma kai kasuwanci Allah ya baka kudi sai ka ɗebi wasu miliyoyi a cikin zakka kai ma irin wancan ne sato kudin talakawa kai ka zo kake gina masallaci domin kudin na talakawa ne don Allah ya faɗi wayanda za a bawa to walladina yakrizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillah ana shirme da yawa gaskiya a cikin zakka yawa ko mutane su rinka yi mutane gori akan haƙinsu duk wannan bai kamata ba Allah ta fabashirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum adh-dhuhuruhum Allah ta hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine duke da kuka dankare wa kanku fadhuqu ma kuntum taknizun ku dandani abun da kuka kasance kuna tarawa kuna dankarawa mutum zai mutu bai fidda zakka ba mutane yana mutuwa a gaje ta a gaji dukiyar daga gaji dukiya ƴaƴa kowa yi abin da yake so da ita don ta zama tasa kai kuma da ka mutu hisabi yana kanka hisabi yana kan mutum shi zai ga Zainul Abidin maganar sa kullum tana da tsada a cewa taqasama al-ahlu mali ba'da man sarf aje abun ne mutum ana dawowa sai raba gado taqasama al-ahlu mali ba'da man sarf iyalai wanda suke magada sai su raba gado su raba dukiyar da mutum ya tara bayan an watse daga bunne mutum wa taqasama al-ahlu mali ba'da man sarf wa kana wizri ala dhahri fa asqalani annawin tara dukiya kuma ya koma ya je ya samu mutum a cikin gabari don haka a ji tsoron Allah a fidda zakka a bada ita ga wanda suka dace Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala muna rayi lokaci na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya sa mu dace wallahu a'lam.